أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صبر عشرين دبقوا يا جوات شوال هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبوا نادى دريه لدقو مشاشدة وان دي 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 شاشدة جوات مارت 1996 بياني مكي سومي دنغني دا addinin musulunci da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi. Menene addinin musulunci? Menene rassan shi? Sa'annan waɗannan abubuwa ne zaka iya yi ta hanyar su ka shiga addinin musulunci? In ka shiga addinin musulunci, menene zai tsare imaninka? Menene zai sa ka samu Allah ya rinka karɓar ayyukanka saboda akidarka ta jaru? Sa'annan kuma menene zaka ya zo ya warware wannan musulunci naka yadda ko ka bautawa Allah, Allah ba zai karbi ibadarka ba a nan duniya, a ranar kiyama kuma ya saka ka a wuta ka tabbata a ciki. Sa'annan da bayani akan tsoratar da mutane game da shirka da kuma sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, don kasancewa shirka saboda muninta tsuntsu wannan da yake musulmi bawan Allah cikin fadawan annabin Allah annabi Sulaiman da ya je ya gano ana shirka a wata kasar, sai kishi ya kama shi, sai da ya zo ya kawo wa annabin shi labari, ya ce wajadtuha wa qaumaha ya'buduna yasjuduna lishamsi, ya ce na same ta wannan sarauniya da ita da mutanen garinta ba sa bautar Allah, baki ɗaya bautar rana suke yi, shedan ya kange su daga bautawa Allah. Tsuntsu sai da ya kishi da ya ga ana sabawa wani, ana sabawa Allah, ana bin wani, sai da tsuntsu ya kishin wannan. Dan menene ba za mu kishi akan shirka ba, ba za mu kishi akan bid'o'i waɗanda ake yi wa Allah, ake yi kuma a cikin addinin Allah ba. To shi yasa wajibi ne daga cikin al'amuran da yafi wajaba a basu muhimmanci shine mas'ala ta aqida, aqidatut tauhid. Duk sa'an da aka ce aqida, darasi ne wanda yake da fadi, za a tattauna abin da ya shafi tauhidi game da Allah, za a tattauna abin da ya shafi shirka da ake wa Allah, za a shafi duk wasu ibadoji da duk wasu addinai na ƙarya waɗanda suka wuce ko waɗanda ake yin su ko waɗanda suka kirkiro a zamani. Abin da ake nufi da darasin aqida kenan, ma'ana yana tattaunawa akan bin Allah, akan tauhidi da sabawa Allah, akan shirka, wato darasi ne wanda ya tattaro wannan. Amma duk sanda aka ce tauhidi, darasin tauhidi, to ana nufin wani darasi ne wanda ya dayantu da bayani akan dayantakar Allah shi kadai, bambancin tauhidi da shirka kenan. Dan haka tauhidi reshe ne na cikin aqida. Aqida fanni ne wanda yake karantar da kai bayani akan ainihin wato irin imani da kuma irin yadda addinai suke baki daya na duniya. To shi yasa wajibi ne ya zama muna da kishi, muna da kula akan al'amuran da suka shafi aqida ta ainihin tauhidi. Dan haka sai ka fahimta da cewa Allah madaukakin sarki ya ce inna ad-dina indallahi al-islam, addini dai kadai karbabbe a wurin Allah shine addinin musulunci. Sa'annan a cikin wata aya kuma sai ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wanda ya kama wata hanya ya bi wadda ba ta musulunci ba, falan yuqbala minhu, ba za a karɓi wannan addini ba, ba za a amsa mishi wannan hanya da ya bi ba, wa huwa a nan duniya kenan. Wa huwa shi wannan mutumi halin da zai kasance fil akhirati, ati a ranar lahira, min al khasirin, yana daga cikin ainihin waɗanda suka yi asara, waɗanda suka taɓe, waɗanda za su shiga wuta, kuma in sun shiga su dawwama a cikinta. Saboda haka musulunci shine kadai addini a nan duniya, Allah shi kadai ya yarda da shi. Dukkan annabawa kowanne zai mutu, sai ka ji yana jan kunnen mabiyan shi da ƴaƴan shi cewa wani addini za ku yi bayan bani, annabi yaquba allah yace am kuntum shuhada idh habara yaquba almautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa sai suka ce ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna abinda zamu bauta azazu zai mutu ne sai ya tara su yace ayana in na mutu me zaku bautawa wa zaku bi sai suka ce ai zamu bautawa allahn da kai ka bautawa allahn da iyayenka da kakanninka suka bautawa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa allahn da suka bautawa shi zamu bautawa kuma mu musulmi ne mun miƙa wuya ga Allah annabi ibrahim abinda ya addu'a kenan rabbana waja'alna muslimaini laka allah ka sa mu zama ainihin musulmi gare ka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan haka daga cikin zurriyar mu malaman tafsiri suka ce sahihiyar magana wannan min ba tabi'iyya bace wa sila ce li ta'kidil kalam ma'ana wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka allah ka sanya zurriyar mu su ma su zama al'umma waɗanda suke yi maka addinin musulunci annabi yusufa da yazo ƙarshen rayuwar shi sai yace rabbi kad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi suleiman annabi yusufa da yazo ƙarshe me yake cewa ya allah madaukakin sarki ka bani mulki da sarauta ka sanar da ni fassarar mafarki allah kai ka halicci sammai kai ka halicci ƙasai allah ka dauki raina ina musulmi anan duniya kenan a ranar alkiyama ka hada ni da mutanen kirki dukkan annabawa baki daya in ka bi su daya bayan daya daya bayan daya addinin musulunci suke yi mun fahimci wannan da kyau to dan haka in ba addinin musulunci kai ba kowane ne kai har duniya ta tashi Allah ba zai baka lada ba a ranar cikin kabari kuma addinin musulunci za a tambaye ka ba za a tambaye ka sunan kungiyar ka ba ba za a tambaye ka sunan dariƙar ka ba ba za a tambaye ka sunan marhaba ka ba ba za a tambaye ka kabilar ka ba ba za a tambaye ka garin ku ba ba za a tambaye ka kai dan gidan wane ne gidan ku gidan malanta ne ko na sarauta ko gidan masu kuɗi dan kasuwa ne gidan ku ko ma'aikatan gwamnati ko manoma duk waɗannan tambayoyin ba za a yi maka ba za a tambaye ka ne menene addinin ka amsa kadai da zaka samu ka hayi ita ce kace musulunci duk kungiyar da ka kira duk mazhabar da ka kira duk dariƙar da ka kira duk kabilar da ka kira wuta zaka tafi kai tsaye kuma ka dawoma cikin ta kenan har abada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan shimfida ce muke dan ka fahimci cewa musulunci din da ake magana shine kawai abin da zaka yi shi Allah ya biya ka anan duniya ranar kiyama ya saka ka aljanna shine abin da zaka yi alfahari da shi ba sunan kungiya ba ba sunan dariqa ba ba sunan mazhaba ba to har Allah ya kawo mu yanzu wani irin zamani da ya lalace ba za a yadda da musuluncin ka ba sai ka nasa ba kanka ga wata kungiya ko wata dariqa ko wata mazhaba ma'ana sai da waigi sai ka dan kara wani abu tukuna wai sannan za a yadda da kai mun gane wannan ko sannan kuma kullu hizbin bima ladaihim farihun abinda kowace kungiya ta tasa shi ya dame ta abinda kowace dariqa ta tasa shi ya dame ta abinda kowace mazhaba ta tasa shi ya dame ta ko wadannan kabilu abinda suka tasa a gaba shine ya dame su baki daya an watsar da addinin musulunci an jefar da shi can bayan baya to shi yasa aka waye gari aka fada halin da ake ciki to sai ka sani da cewa shi addinin musulunci da ake magana addinin musulunci yana kan matakai uku ne ma'ana matakala ta addinin musulunci guda uku ne na farko shi kanshi addinin musuluncin shine matakala ita ce matakala ta farko da zaka fara takawa sannan matakala ta biyu shine imani matakala ta uku wadda ita ce ta ƙarshe ita ce al-ihsan kyautata ibada ga Allah to sai mu dawo mu bibiyi waɗannan ɗaya bayan ɗaya musulunci menene musulunci shi musulunci shine ka miƙa wuya baki daya ga duk abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta maka ba tare da jayayya ba ba tare da jin kaikayi a zuciya ba kuma a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi a takaice abin da ake nufi da musulunci kenan mun gane wannan da kyau ko to shi musulunci din nan ya ainihin yana da rukunai guda biyar waɗanda su ne dirakun shi akan su ya kafu idan babu su addinin musulunci babu shi idan akwai su addinin musulunci ya tabbata sai kai kokarin ka tsare shi da izinin Allah idan aka samu ɗaya daga ciki sunna ƙasa cikin biyar din nan musuluncin ka yana ƙasa ko kuma ma ya rushe abu na farko cikin rukunan musulunci shine ka sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya duk sanda aka ce ka sheda babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya, ana nufin ka dayanta Allah a cikin abubuwa guda uku. Ka dayanta Allah a wajen sifat din shi, ma'ana Allah yana da wasu sifofi, Allah yana da wasu sunaye, waɗannan sifofi da waɗannan sunaye Allah kadai ne ya dayantu da su, babu wanda ya cancanci irin su, babu wanda ya kamata, ba wanda ya halatta a sifanta shi da wata siffa irin wannan, ko a kira shi da wani suna daga cikin sunayen nan na Allah. Sunayen Allah kuma ba wai 99 bane kawai. Hadisi sahihi ya zo cikin Abu Dauda da cikin Bukhari da Muslim. Hadisi sahihi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana da sunaye 99. Wanda ya kiyaye waɗannan sunaye Allah zai saka shi aljanna. Sai a fahimci ma'anar wannan hadisi. Daga cikin sunayen Allah waɗanda shi kadai ya san iyakar su, waɗannan 99 su ne in ka kiyaye su to ga sakamakonka shine aljanna. Amma ba cewa akai su ne farko su ne ƙarshe ba 99 kawai, a cewa Allah yana da sunaye 99, ma'ana daga cikin sunayen shi akwai wasu 99. In ka kiyaye waɗannan zaka shiga aljanna, sauran ko baka kiyaye su ba ba komai kenan. Me ake nufi da kiyayewa? Ma'ana waɗannan ne aka kafa wata ka'ida da wani sharadi akan su. To waɗannan 99 Allah madaukakin sarki ya bayyana wasu a cikin Alkur'ani. Allah madaukakin sarki ya bayyana ainihin wasu a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai sahihai. To sai ka tsaya a nan kar ka ƙara. Malamai da suka bibiya har yanzu malamai ba su iya zakulo 99 din nan tsaf a cikin Alkur'ani da sunna sahihiya ba. Wannan ya tsamo 70 da kaza, wannan ya tsamo 80 da kaza. Abinda iya malamai suka tsaya kenan, ka karanta littafin Al-Qawa'idul Musla fi Asma'illahi wa Sifatihi al-Ula na Sheikh Uthaymeen Muhammad Saleh Al-Uthaymeen. Wannan ɗaya daga cikin limaman hurumin Makka ne. Mun gane wannan da kyau ko? Sa'annan da Ar-Risalatul Hamawiyya da Ar-Risalatul Tadammuriyya. In ka karanta waɗannan littafai da littafin Taysirul Aziz Al-Hamid da littafin Fathul Majid zaka fahimci abin da muka faɗi yanzu. To sai aka samu wata riwaya wadda ta zo daga Al-Imam At-Tirmidhi, wannan riwaya ta bayyana waɗannan sunaye 99. Aka samu wata daga Baihaqi in ba na manta ba, su ma sun bayyana 99 din. Amma 99 riwayar nan ta Tirmidhi bai daidai da 99 da Imam At-Tirmidhi ya kawo ba, Al-Baihaqi ya kawo. Waɗannan riwayoyi guda biyu da na Tirmidhi din da na Baihaqi din gaba ɗayan su riwayoyi ne waɗanda suka ba'ifai, akwai nakara a ciki, munkarai ne, ba su inganta ba. Dama ɓangarori na hadisi ba'ifi ya karkasu iri-iri, akwai munkari, akwai shadhi, akwai mutarbi, akwai maudu'i, duk ɓangare ne na ba'ifi. Sai dai wannan a ce yafi rauni, yafi lalacewa da makamantansu. To wannan riwaya munkara ce, shi yasa ba daidai bane ku zo kuna koyar da waɗannan yara waɗannan lafuzza ɗin Allahu Ar-Rahmanu har zuwa ƙarshe. Ba cewa muka yi ba kyau a kira Allah Ar-Rahmanu ba, ku rinka fahimtar mu da kyau. Abinda muka ce tunda hadisi bai inganta ba akan haka, in kuka karantar da yara to kun shiga cikin waɗanda kuka kashe wa musulunci, kyalle shi ta hanyar kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba. Sai a yi ƙoƙari a gano waɗanda suka inganta ɗin, sai a karantar da su ɗin, shikenan sun isa. Sauran dan Annabi a cikin hadisi yana cewa ya Allah ina roƙonka da duk wani suna naka wanda ka saukar da shi a cikin littafinka, ko kuma kai kadai ka dayantu da sanin wannan sunan. Wannan riwaya Imam Ahmad ya ruwaito ta sahihi, ya ce ashe akwai wasu sunaye waɗanda Allah kadai ya kadaitu da sanin su, bai bayyana su ba. An fahimci wannan da kyau? To shi yasa duk abin da bai zo a cikin hadisi sahihi ko ainihin wato abin nan Qur'ani ba, dangane da siffa ko sunan Allah bai halatta a danganta gare shi ba. Muna bayani akan takaitaccen bayani dangane da wannan riwaya wadda ake juro waɗannan sunayen ba su inganta ba. Don haka sai a yi ƙoƙarin a binciki waɗanda suka inganta ɗin. Duk sanda kake da bukata sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah. Allah ya ce walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, sai ka ainihin yabe shi, kai mai kirari da waɗannan sunaye, sai ka ce ya Allah dan waɗannan sunaye naka ka bani kaza. Kullum muna gaya mutane yadda ake tawassuli, ba wai sai ka ɗaga a karanta Fatiha da kul huwallahu sai a shafa. Shafawar ita kanta bid'a ce, don da hadisai da suka zo akan haka dukkan su ba'ifai ne. Abu Dauda da ya ruwaito su duk yasa sanda ya rade su baki daya. Mun gane wannan da kyau? To haka Imam At-Tirmidhi ya ruwaito su duk ba'ifan hadisai ne. To sai aka samu matsala, shafawar bid'a, yadda ake tawassulin kuma bai inganta ba, don yadda ya kamata a yi tawassuli din a sunna, in aka ce a karanta Fatiha da alam na sharah, in aka karanta sai a daga hannu, ya Allah madaukakin sarki, dan wannan karatu da muka yi Allah ka kawo mana bukata kaza, Allah ka zaunar da su lafiya, Allah ka biya wa su wani bukata, Allah ka sa albarka a kaza, haka ake tawassuli kenan da wannan abin da aka yi. Amma an gama karanta kuma su an shafa bid'a alal bid'a kenan, albid'atu alal bid'a, mun gane wannan da kyau ko? Allah baya karban aikin mubtadi'i. Ka karanta littafin a ainihin kitabul iman na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi, mun gane wannan da kyau. To abin duk sanda aka ce ka dayanta Allah wajen siffofin Allah da sunayen shi, kashi na farko kenan. Kashi na biyu, ka dayanta Allah a cikin ayyukan Allah din da yayi, duk aikin da Allah ne yayi, to ka dayanta Allah akan cewa shi kadai yayi wannan aikin, babu wani wanda yake da tarayya da Allah a wajen wannan aiki, balle a samu wani wanda yake shi kadai yayi wannan aikin. Mun gane wannan shi ake kira tauhidin rububiyya, duk ayyukan da Allah ya kadaita shi akan su cewa shi kadai yayi. Sannan sai na uku shine tauhidul uluhiyya, duk ayyukan ka kai kuma da zaka yi wa Allah din, ka dayanta Allah a cikin ayyukan naka, karka saka wani a ciki, Allah kadai zaka yi wa. Waɗannan su ne abinda ake nufi da ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Duk sanda aka ce wahdahu la sharika lahu din nan, a wajen rububiyyar shi wahdahu la sharika lahu ne, a wajen uluhiyyar shi wahdahu la sharika lahu ne, a wajen al asma'u was sifat wahdahu la sharika lahu ne. Mun gane wannan da kyau ko? To wannan shine tauhidul tauhidi na aqida, yadda ya karkasu dangane da Allah madaukakin sarki da ake cewa ka kadaita kenan. Kullum da ake cewa ka kadaita Allah, Allah bai da abokin tarayya. Me ake nufi? Bai da abokin tarayya wajen sunayen shi da sifofin shi, Allah bai da abokin tarayya wajen ayyukan shi, Allah bai da abokin tarayya wajen ayyukan da kai bawa zaka yi mishi. Sai kuma bangare na kalmar shahada din na biyu shine wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, kuma ina shaidawa lallai Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne, ko shahadatu anna muhammadan rasulullah, da shaida da cewa Muhammad manzon Allah ne. Ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin Allah, shine manzon Allah tun daga zamanin shi, babu wani, ba za a sake samun wani ba. Annabi Isa in ya dawo a ƙarshen duniya zai zo a matsayin shi na annabi Isa, manzon Allah, sannan kuma bawan Allah, a ƙarƙashin dokar da annabi ya zo da ita zai yi aiki. Wannan bai rage darajar shi ba, ya ƙara mai daraja ne. Duk sanda annabi Isa ya dawo ƙarshen duniya zai yi aiki a ƙarƙashin shari'a annabi. Wannan ba wai ya kwaɗe shi daga halin manzancin shi ba, wannan bai rushe manzancin annabi ba, dan dama can annabi Isa annabi ne, ba sabon annabi ba ne, balle a ce ya rushe kasancewa annabi Muhammad annabi. Sannan wannan bai rage darajar annabi Isa ba, saboda mai, saboda dama ya zo ne yana aiki a ƙarƙashin dokar annabin manzon da ya fi shi daraja a wurin Allah, dan haka ba baya ya ci ba, gaba ma ya ƙara ci. Mun gane wannan ko? To yadda kasancewa Allah wahdahu la sharika lahu ne a wajen waɗancan abubuwa da muka faɗi guda uku, to kasancewa manzon Allah ma wahdahu la sharika lahu ne fil ittiba'i, wajen biyayya gare shi, shi kadai ake bi, ba a haɗawa da wani. Duk wanda ka hada da shi kowane ne, ko sayyidina Abubakar, ga maganar annabi, ga ta Abubakar ta saba, kace zaka hada ka dau wannan ka dau wannan, shikenan ka rushe kasancewar shahada da kai cewa manzon Allah shi manzon Allah ne. An fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka wannan shine ainihin rukuni na farko na addinin musulunci. Mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma ya shaida cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne. Sannan na biyu sai tsayar da sallah, tsayar da sallah din nan akan lokacinta, kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, da sallar nafila, da sallar farilla, da kowace irin sallah annabi ya bayyana yadda take, ya bayyana adadin raka'o'inta. Dan haka duk sanda kai kari akan haka kai abin da ake kira bid'a. Har sallolin nafila, akwai sallolin nafila fa waɗanda suke da ka'ida jama'a, akwai sallar nafilar da in kai ta wuce ka'ida shikenan ka rusa tsarin da manzon Allah ya zo da shi, kai bid'a. Mai bid'a kuma Allah bai karban aikin shi. Sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ko a watan azumi ko ba a watan azumi ba, baya wuce raka'a 11, duk wanda ya 13 ko ya 20 ko ya 30 ko 36 ko 40 yayi bid'a. Dan me? Dan ya saba wa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. duk wani hadisi da kaga ya ce raka'a 20 daga annabi ne ko daga Umar ko daga wani sahabi ne wannan hadisi da'ifi ne munkari ne al-amir san'ani cikin subulus salam yace bai halatta ai aiki da shi ba al-imam shafi'i yace bai halatta ai aiki da shi ba mun gane wannan da kyau ko sai a dawo 13 duk wani hadisi da kaga ya ce raka'a 13 wannan hadisi dayan abu biyu ko dai hadisin ya zo a dunkule to an samu hadisin da ya fassara shi wani hadisin zai zo ya ce 13 biyu daga cikin 13 raka'at al-fajr kaga an dawo kan 11 din kenan dan raka'at al-fajr sallah ce wanda ake bayan al-fajr ya bullo 11 ya zama qiyamul layl kenan ko kuma in ka ganshi 13 yayin shuru to akwai shuzuvi a cikin shi dan akwai hadisin da yake ya ce 13 din kuma yayin shuru sai aka samu akwai shuzuvi a cikin shi wanda ya zo ta hanyar hisham ne sai ka karanta littafin salatu tarawih na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani zaka samu bayani akan haka da littafin shi Qiyam Ramadan shi yasa sallah ta dare tana da ka'idarta amma wajen yawa amma wajen karanci to an samu wani lokacin annabi yana daya wani lokacin uku wani lokacin biyar wani lokacin bakwai wani lokacin tara mafi yawanci shine 11 baya wuce nan kuma babu kasa da raka'a daya ai babu rabin raka'a mun gane wannan da kyau ko haka salloli na wuni annabi ya kawo ka'ida yace wanda ya salloli raka'o'i 12 a wuni daya Allah zai gina mishi ainihin gida a aljanna wadannan salloli bayan kaza raka'a kaza bayan kafin kaza raka'a kaza sai ka kiyaye su in ka kiyaye su sannan zaka samu wannan darajar in ka wargaza su daga wannan tsarin kai wa kanka asara wannan daraja din an fahimci wannan da kyau jama'a wannan kenan sannan dangane da al'amarin da ya shafi ita kanta yadda ake sallah din annabi ya bayyana yadda ake salloli biyar ya bayyana yadda ake sallar idi sallar roƙon ruwa sallar kisewar rana duk abin da ya shafi wata sallah sallar gawa ce kowace iri annabi ya bayyana sai kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ne dan haka duk wanda ya sallah ba irin ta annabi ba yayi aikin banza ya kamata kowa ya fahimci wannan wanda duk bai yi sallah irin ta annabi ba kwata kwata bai taba bautawa Allah ta hanyar sallah ba kenan baki daya sai ranar da ya fara sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam an saukake maka hanya kar kai munafinci kar kai girman kai kar kai hikidu kar kai hasada ka je ka dauki littafin sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman duk baki dayan abin da ya shafi siffar sallah annabi an kawo shi da hadisai sahihai a ilmance cikin tsoron Allah aka bayyana in kai girman kai kai zaka cuci kanka kai ne kai asara Quraishawa da suka yi girman kai suka yi hasada su suka yi asara Abu Lahab da ya girman kai ya kankantar da annabi ya rena shi yana ganin dan su ne waye asara shi ya asara mun fahimci wannan da kyau shi yasa atta Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah bin Baz sai da aka hira da shi a cikin fatawa da ake yi na ainihin gidan radio na Ummul Qur'an gidan radio na Iza'atul Qur'an al-Karim Iza'atul Qur'an al-Karim na al-Mamlakat al-Arabiyyat al-Saudiyya na Riyadh sai da ya tattauna yayi bayani yace wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na Albani ba a taba rubuta littafi kamar shi ba ba a kun a yanzu kuma babu wani littafi kamar shi wanda yayi bayani akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa bin Baz fa'an Albani ne amma kaga babu hasada shi ma ai yana da littafi kaifiyatu salatin nabi amma bai soke na wancan dan nashe kasuwa ba a tunda duk gaskiya aka tabbatar to a tabbatar da gaskiya mana gaskiya in ta tabbata dole a tabbatar da ita in ba haka ba ta tabbatar da kanta dan rana in ta fito ko ka kare ta ba za ta karu ba ko da tafi ko da kwando ko da menene ka kare ta ba ta karuwa mun gane wannan da kyau ko to wajibi a bincike yaya annabi ya salla sannan ai irin ta sannan sai zakka shine rukuni na uku wajibi ne a bincike annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauka mai da Al-Qur'ani an ce ayi zakka zakka din nan yaya ake yin ta menene ake wa zakka menene ba ai wa zakka nawa ne za ai wa zakka din in ya kai nisabi kaza miqdari kaza ne menene za a bayar daga cikin kaza din nan wajen kudi wajen hatsi wajen duk abin da ya shafi baki daya annabi ya bayyana abin da Allah ya saukar mishi babu abin da ya rage duk sanda aka zo ana rigima za a yi wa kaza zakka ko ba za a yi wa kaza zakka ba nawa ne zai isa zakka nawa ne ba zai isa ba baki daya an watsar da shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ne wanda duk ya watsar da shiriyar da annabi ya zo da ita har abada ya wa kanshi asara mun gane wannan ko haka Allah madaukakin sarki yace fa inta wallau fa inna ma hum fi shiqaq in suka bada baya suka ibinka su suka yi asara su ne matsiyata sai Allah yake fasa yakfikahumullah Allah zai isar maka game da duk makircin da suke maka Allah zai tsare ka wa huwa sami'ul alim Allah yana ji kuma yana gani yana sanin da abin da ake maka mun fahimci wannan da kyau dan haka sai aje a binciki yaya annabi ya zakka zakafar lillahi kenan zakat zakatul fitri yaya annabi ya yi ta aje a bincika yaushe annabi ya ce a fitar da ita yaushe ne in ka fitar da ita bate ba yaushe ne in ka fitar da ita lokaci yayi yaushe ne ya halatta ka fitar da ita dangane suwa ake fitarwa menene ake fitarwa daga wani irin abinci duk annabi yana da ta cewa akai sai aka watsar da wannan me zai hana a fada hayaniya an gane fa ma haraman yuhda li hadi muhammadi walasta tarahu qari'an sunna nadimi ai duk wanda yake shiryu da shiriya annabi ba za ka taba ganin shi ya tsufa ya furfure cikin tagumi da bakin ciki ba Allah ya kiyaye to sannan sai azumi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani sai abincika azumi din nan rukuni ne na musulunci yaya annabi ya azumin farilla yaya ya tatawwu'i wannan azumi ne ake yin shi kaza yaushe ake daukan niyya yaushe ne ya halatta dau niyya azumi na farilla yaushe ne bai halatta ba yaushe ake daukan na nafila a iya daukan shi da rana a iya daukan shi da daddare duk baki daya annabi yayi bayani wannan akwai abin da ake yi in an zo yin bude baki da me ya kamata a bude baki yaya ake yin bude baki duk sai da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan haka abin da ya shafi sahur abin da ya shafi azumin farilla na tatawwu'i wajibi ne sai an binciki wannan to azumi shine daga cikin ainihin shikashikai kimshikai rukunan musulunci guda biyar shine na hudu sai kuma haji ai dangane da abin da ya shafi azumi ga littafi nan Abdul Hamid da shi da Salimul Hillali sun rubuta sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallama almajiran nasiruddin albani su kuma suka rubuta littafi suna sifanta maka yadda annabi ya azumi dan menene aka watsar da waɗannan abubuwan duk fatawar da zaka dauka ba za ta wuce darajar fatawar da ta zo daga annabi ko daga sahabban shi ba akwai masaloli da dama waɗanda da a ce mutane sun cire hasada da kiyayya sun karanta wannan littafi za a samu sauki akan su ba sauki ake so ba ba sauki ake so ba sauki din nan da ake nema shi ya ga mutane suke cewa duk abin da kaso ka iya dauka cikin maganganun malamai tare da cewa wannan maganar ba daidai bace mun fahimci wannan to amma saukin da ake nema sai ka fahimci me ya sauki wai abin da mutane suka saba to in ba haka ba a cikin wannan littafi fatawa tana nan daga habarul umma Abdullah ibn Abbas da yazo fasara wa alal ladina yutiqunahu fidyatun fidyatu miskin sai ce matar da take shayarwa fidyatu ta'ami miskin matar da take shayarwa ba za ta iya ci azumi ba saboda tana shayar da danta nono ko matar da take da ciki cikin ya hana ta yin azumi yace duk waɗannan babu ramuwa akan su lokacin da wannan larura ta gushe musu sai su ainihin kawai shikenan su ci gaba da harkar su idan ciyawan ne duk randa aka kai azumi dai sai ta rinka ainihin bayar da sadaka ta rinka ciyarwa in bata samu dama ba daga baya sai ta ainihin bayar da ciyarwa din lokacin da ta samu hali ma'ana azumi 30 ko 29 duk bata samu dama yi ba saboda me saboda ga ciki tana da shi yana wahalar da idan tana azumi amma in bata azumi ba za ta ji wahala ba ga da tana shayarwa matukar tana shayar da wannan da za a samu ainihin tangarda dangane da yara nono ba zai zo ba ya za a yi sai ta ci abinci bayan sallah fa babu ramuwa akan ta sai ta ciyar da miskine gurgurdan azminta azminta 19 ne bata yi ba 30 ne guda ko nawa ne sai ta kirga gurgurdan haka gurgurdan miskinan sai ta ciyar wannan ba sauki bane daga sahabin annabi yazo duk wata fatawa da zaka samu baki daya an yi ta ne bayan shekara 500 da suka wuce dan me ka watsar da wannan bayan shekara 300 na farkon musulunci waɗannan da annabi yace khairul quruni qarni duk fatawa da zaka samu sabanin wannan ga daga inda tazo kuma wannan magana tana nan an yi ishara a cikin askari akan ta to ya aka watsar da waɗannan abubuwan ku karanta wannan littafin ku daina sauraron waɗannan miyagun malamai ne suke cewa karka karanta an ce littafi siffar sallar annabi siffar azumin annabi ya hana ka karanta wannan littafin ina shi ina bambancin shi da Tijjani duk ɗaya ne fa wallahi tallahi babu bambanci Tijjani ya hana karatun Qur'ani da hadisi malamin ka ya hana ka karatun littafin da ake siffanta sallar annabi a bisa hadisi me bambanci duk ba dariƙa bace kawai dariƙa ce fa ta sake sawo fatar akuya ce ta kura ce ta sa fata akuya fa ta shigo fa sai dan baka hankali ba imanin ka yana cikin hadari in baka mutu cikin Tijjaniya ba ka mutu cikin ahwaiya eh dariƙa san zuciya kenan mun gane wannan to sai abin da ya shafi alhajj haji shine rukuni na biyar cikin rukunan musulunci haji shi ma farilla ne aikin hajji din annabi ya yi shi malamai sun ruwaito mana shi yadda aka yi shi su Jabir ibn Abdullah cikin sahabbai su Aisha su Abdullah ibn Umar da su Ali da su sauran sahabbai duk sun ruwaito mana yadda annabi ya aikin hajji dan me aka watsar aka zo ana shan wahala a cikin aikin hajji hajjin annabi babu wahala a cikin ta baki daya duk abin da aka zo aka cewa annabi ya manzon Allah kaza ya kamata in yi kafin in yi kaza amma gashi na yi kaza ban yi kaza ba me ya kamata sai annabi ya ce tafi kai wannan yanzu babu komai annabi tun daga fitowar shi Madina har komawa shi Madina sai da sahabbai suka ruwaito mana ka karanta sahih muslim ka karanta sahih al-bukhari ka karanta hajjatun nabi wannan littafin shi ma na albani duk baki ɗaya sai da aka zo aka yi bayani akan sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam jamilu zainiyai sannan hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawaha jabir ibn abdullah jidda sunan an rubuta dangane da hajjin annabi dan me aka watsar aka je aka kama wasu abubuwa waɗanda zaka je aikin hajji kai ta shan wahala an fahimci wannan da kyau ko jama'a dan haka hajji farilla ne amma Allah ba zai karba aikin hajjin ka ba sai kai irin na annabi dan shi ma ana tafiya aikin hajjin yana cewa quzu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni wani ya yi aikin hajji cikin sa tun kafin a haifi annabi sanda annabi yake faɗin wannan maganar akwai ɗan shekara 90 a zamanin annabi yana da shekara 63 dan a wannan shekarar ya rasu ɗan shekara 90 bai isa aikin hajji ba sun yi tun abin sa a jahiliya zai nuna musu ne amma duk wata doka ta jahiliya annabi ya soke ta duk a watsar da dokar jahiliya ma dokokin annabawa ma baki ɗaya alqur'ani ya zo ya soke su da addinin annabi dan haka aikin hajji duk da suka yi a jahiliya sun yi aikin banza sun yi guje-gujen iska duk wanda ke son lada yanzu ya zo ya aikin hajji irin yadda annabi ya zo da shi in ba haka ba kwata-kwata ka je ka soke raƙumi a iska to dan ne waɗanda suka yi hajji a jahiliya Allah bai karɓa aikin hajjin su ba dan me za a sake dawo da jahiliya yanzu cikin musulunci ya aikin hajji Allah ya karɓa dan haka kowa ya je bincike yaya ake yin aikin hajji matukar zaka tafi aikin hajji yana daga cikin fardu ayn akan ka je ka bincike ya ake aikin hajji kuma ya ake aikin hajji ba littafin fiqh ba zaka je ka dauka ba fa a'a littafin hadisi zaka je ka dauka in ba haka ba to addinin ka irin na dan dariqa ne littafin hadisi a karanta maka daga annabi to sannan daga bayan ka gama sai a da abu littafin fiqh sai a ga karin bayani amma kar ka tashi koyan addini ka fara da maganar wani ka watsar da ta annabi shikenan ka gama halaka sai ka fara da ta Allah ta annabi sannan to sai a biyo maganganun malaman fiqh suna zama karin bayani ne ga na annabi amma in suka kawo wata sabuwar shari'a sai a ce Allah ya ji kansu amma na annabi ne abun bi an fahimci wannan da kyau ko wannan ba a cuci malaman fiqh ba ba a nakasa darajar su ba a'a an daukaka darajar su ne amma duk sanda ka kama maganganun su ka saki na Allah ko na annabi shikenan ka gama halaka Allah ya kiyaye dan haka dole ne a je a bincike ya annabi aikin hajji to wannan abubuwan guda biyar su ne abinda ake kira rukunai na musulunci idan ka shige musulunci da baki gabobinka suka dabbaka waɗannan abubuwa sallah azumi zakka da hajji da azumi ma'ana wanda ya samu damar yin su don zakka sai kana da hali hajji sai kana da hali to waɗannan abubuwan duk wanda ya samu damar yin su wannan shine musulmi duk abin da ya hau kan musulmi ya hau kan shi duk abin da ya shafi musulmi ya shafe shi abin duk da ya danganta ga musulmi ya danganta gare shi abin duk da musulmi suke wajibi ne shi ma yayi mataki na farko kenan na addinin musulunci shine musuluncin kanshi to waɗannan abubuwan gaba ɗayan su ayyuka ne waɗanda yake na zahiri babu baɗini a cikin su babu wanda zaka yi ainihin sai ya bayyana kalmar shahada sai an ji ka faɗe ta sallah sai an ga kai zakka azumi hajji duk baki ɗaya gabobinka ne za su aikata a aikace dan haka wannan shine abin da ake kira mataki na farko al-islam mataki na biyu na addinin musulunci shine al-iman imani menene imani shine ka yadda da Allah madaukakin sarki ka yadda da mala'ikun shi ka yadda da littattafan shi ka yadda da manzannin shi ka yadda da ranar lahira sannan kuma ka yadda da duk abin da yake faruwa na kaddara mai dadi ko mara dadi na alheri ne ko na sharri waɗannan abubuwa guda shida su ne abin da ake kira al-iman ma'ana na farko ka yadda da Allah Allah ɗaya ne kuma akwai shi kuma yana nan tuntuni haka dama al'amarin yake kuma haka zai kasance har abada babu randa zai gushe kuma babu wanda yake da wannan sifar dan haka huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in qadir alim mun gane wannan dole ka yadda da Allah kaɗai yake da wannan sifar karka dauki aqida shi'a sun dauki aqida dangane da wannan sifan sun baiwa aliyu duk wanda yake da littafin rijalul kashi littafi ne na shi'a a ciki suke cewa sayyidina ali huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim wai sayyidina ali wannan muqamin na rabbul alamin suka cira sunan Allah suka jona wa aliyu yana nan cikin littafin rijalul kashi mun gane wannan to Allah abinda ake nufi ka yadda da shi shine ka yadda akwai shi kuma wajen tabbatar da Allah din ka tabbatar da cewa akwai Allah da kalmomin da Allah ya tabbatar da kanshi kamar waɗannan da muka faɗi huwal awwalu wal akhir karka ce alwujudu mun gane wannan karka ce alqadimu ko kuma ka sifanta shi da ijad kar kuma ka sifanta shi da qidamu duk wanda ka sifanta Allah daga cikin waɗannan sifofin ka fada cikin kuskure in kuma akan ganganci ne an nuna maka ba daidai bane ka ci gaba da sifanta Allah da alwujudu ka zama kafiri Allah ba shine alwujudu ba halittu sune alwujud sune samammu fararru mun gane sune kuma alqadim dadaddu dan me za a waye gari an taba wayar gari ba su amma sun zo sun dade a duniya bi halatta a sifanta Allah a ce alqadim ba dadadde mun gane dadaddan sarki din nan da ake cewa wannan kalma ce ta kafirci alwujudu samuwa ba ga Allah ba balle a ce wajibatul lillahi ta'ala a ƙarya ne Allah al-awwal yake ba alwujudu ba mun gane wannan da kyau sannan imani da mala'iku ya shigo cikin alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi imani da gaibu dole kai da cewa akwai mala'iku din nan duk da baka taba ganin su ba in kai baka taba ganin su ba duk abin da kake takama da shi ilimi ne ko hankali ne ko wayau ko dabara ko me kake takama da shi an samu waɗanda suke sun fika kuma sun ga mala'iku din sahabban annabi sun fika ilimi sun fika tsoron Allah sun fika komai amma sun ga mala'iku a ranar da aka yakin Badar a cikin sufofin su na mala'iku annabi ya ga mala'ika jibril so biyu Allah ya ce wala qadra'ahu nazlatan ukhra inda siratul muntaha inda jannatul ma'awa ya taba ganin shi a nan duniya karo nabi kuma ya ganshi a ainihin can a siratul muntaha inda yaje ya aje shi da ya juyo sai ya shiga surar shi ta mala'iku annabi ya waza haka sai ya ga mala'ika jibril a cikin surar shi shine Allah ya ce wala qadra'ahu nazlatan ukhra annabi ya taba ganin shi karo na biyu inda siratul muntaha anan mala'ika jibril ake nufi ba Allah ba annabi bai taba ganin Allah ba shi da kanshi wannan ita ce aqida salafiya ta ahli sunna duk wani hadisi da zaka samu daga ibnu abbas ko daga aisha daga hisham ko daga urwa baki dai wannan hadisi munkari ne ko kuma shazzi bai inganta cewa annabi ya ga Allah ba bai taba ganin shi ba abu zar ya tambaye cewa ranar da kai mi'raji ko kaga Allah yace anna ra'aituhu yaya zan yi in ganshi yace nuran ra'aitu na dai ga wani haske a wurin an fahimci wannan dangane da abin da ya shafi imani da Allah da mala'iku kenan a takaice sai kuma al-kutub ka yadda da dukkan littattafan Allah baki daya at-taura injila suhufu ibrahim wa musa da duk wani littafi na Allah ka yadda da shi a yadda Allah ya saukar da shi sa'annan har al-qur'ani wajibi ka yadda da shi baki daya yadda da waɗancan littattafai shine kai imani Allah ne ya saukar da su kuma gaskiya ne sannan yana daga cikin yadda da waɗannan littafai ka yadda kuma an shafe su duk wanda bai yadda an shafe at-taura ko injila ko wani littafi da ya gabata ba ba zai taba zama musulmi ba sannan ka yadda da alqur'ani shi din nan gaskiya ne abin da ke cikin shi gaskiya ne kuma ya zo ya shafe duk wani littafi ya shafe duk wata shari'a an fahimci wannan da kyau ko to bayan haka kuma sai ka yadda da cewa har duniya ta tashi alqur'ani littafi ne da ya dace da kowane zamani kuma ya cancanta a aiki da shi a kowane lokaci a kowane gari ga kowanne irin mutane farare ne ko jajaye bakake ne ko kwarra kowanne irin mutane ne ya qur'ani yayi daidai da su mun fahimci wannan ko saboda haka alqur'ani shine littafin Allah wanda yake kadai za a yi aiki da shi har duniya ta tashi wannan shine abin da ake nufi da imani da littafai da aka ce kai to abin takeici shine a kasashen mu kasashen Hausa din nan sai ka zo ka ga littafi ana talla wannan littafi ne kake ji mutum ya ce at-taura ce me za ka yi da ita karantawa ka karanta kai aiki ko ka ji kissa ko me duk abin da kake nema baki ɗaya alqur'ani ya zo da shi alqur'ani ya kasu uku dangane da harkoki na rayuwar addini da kuma ainihin rayuwar duniya ta mutum alqur'ani yayi bayani akan tauhidi alqur'ani yayi bayani akan shari'o'i halal da haram da makamantan su sa'annan alqur'ani yazo da kissoshi duk abin da kake nema na kissa in ya saba alqur'ani da hadisi sahihi ko menene tatsuniya ce mun gane wannan to dangane da imani da littafi wajibi ne ka yadda Allah ya saukar wa da annabi Isa injila amma bai halatta gare ka ka daga bible ka ce duk abin da ke cikin wannan kai imani da shi ba in kai haka kuma kai surkulle saboda bible abubuwan cikin su abubuwan da ke cikin shi mafi yawancin su lalatattu ne abubuwa ne na san zuciya abubuwa ne na san rai waɗanda yake kristoci an zo an yaudare su an yi musu magudi a cikin addinin su amma ba su sani ba duk irin barnar da ka gani a cikin addinin Kirista Paul ne ya kawo musu wannan ainihin barna to amma ya za su sani ba sa karatu ba sa bincike me suke yi waka duk inda ka samu Kirista ya iya waƙoƙi ya iya waka mun gane wannan da kyau shi yasa za ka cewa in ka dauko daya da daya wajhu tashbih na dariqoƙin nan na sufaye da addinin Kirista da addinin Yahudanci za ka ga suna kamantakekeniya da juna ba a karatu a addinin dariqa ba a karatu a addinin Yahudanci haka addinin Kiristanci Paul yazo da ba Yahude ne yayi ta kama Kiristoci yana kashewa yayi ta kama Kiristoci yana kashewa yayi kai musu ta'addanci ran nan da yaga ya more yayi banna yadda ya kamata yayi sai lallaba wurin Barnabas da yazo shikenan sai ya ce ya tuba ya je ya roka mai gafara wurin Kiristoci Kiristoci su yafe mai yanzu zai bi addinin Annabi Isa aka lallashe su suka yafe bayan sun yafe shikenan sai Paul yazo Paul bai a ka'ida ta ilimi sai a ce Paul tabi'i ne kenan ga Annabi Isa tunda bai zama sahabi ba bayan Allah ya dauke Annabi Isa ya zo shiga addini kaga ya ga sahabban Annabi Isa kenan ya karba addini a hannun su to ashe ya taho yin makirci ne ana tafiya a hankali har tafiya ta zo ta nisa ran nan sai Paul yau har ya zama waliyi shi yasa zaka ji suna cewa Saint Paul Saint ne shi ma wai waliyi ne ya zama waliyi to a cikin addinin kristanci akwai akida ta hululiyya me akidar hululiyya ita ce akidar da waɗannan ƴan dariƙa suke da ita mafi yawanci shine mutun yace Allah ya sauka a cikin shi ko Allah ya magana da shi so ƴan dariƙa da suke cewa haddathani rabbi haddathani qalbi ar-rabbi zuciyata ta bani labari tace daga ubangiji ta samu duk suka zali wannan akidar suke da ita shi yasa an kana karanta ihya ulumuddin sai kai a hankalin ba haka ba sai kafa ka tazame kaga ji yace haddathani rabbi haddathani qalbi ar-rabbi zuciyata ta bani hadisi tace ta karbo daga ubangiji na sai kaji wata shari'a sabuwa kar wadda ta shafi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko to da Paul yazo diye musu wannan banna din ran nan sai yace to ubangiji ya sauka a cikin shi ubangiji ya magana da shi a daren jiya yace mai ya tashi ya rubuta ainihin littafin annabi Isa shine injila bayan da can an kone littafin Barnabas ya rubuta nashi wannan ya rubuta duk sun rubuta sai yazo sai ya rubuta nashi da ya rubuta gaba ɗaya sai aka ga ya zo da wani irin abu baki ɗaya wanda ya sabawa kwata-kwatan abin da Annabi Isa ya karantar yana da aboki Constantine sarki ne na ƙasar Cyprus ta yanzu shi wannan sarki ba ma guje ne a cikin aqidar shi akwai ukuntar da Allah cewa Allah uku ne saboda haka da yazo ya samu abota shi ba Yahude ne kuma ya samu abota da Roma guje mai ukuntar da Allah sai wannan aqida ta harbe shi sai Allah ne ya gaya mishi ai Allah ba zai ƙarya ba ko eh to amma kai zaka iya yi to amma duk inda kaga kristoci haka suke kokolo su yadda ka san ta timakai haka suka zauna da jayayya ta fara yawa sai aka ce to abinda baya araba gardama to waye zai raba gardama sai yace sai dai a samu wani wanda ba Kirista ba ba Yahude ba don Yahuda suna kisan kristoci to ba za a samu kuma wanda yake ainihin Kirista ba saboda me saboda Kirista kuma ana tsoron kai ya san zuciya sai yace to ga wani sarki can ba Yahude bane ba Nasara ba kuma ma baki ɗaya ba a wannan yanki yake ba shi can addinin shi yake na maguzanci aje raba gardama abokin shi kenan kaga yadda kwangilar ta haɗu da tafiya ta tafiya aka je aka kai mishi waɗannan littafai ga wannan littafi ya saba wa duk waɗannan na almajiran Annabi Isa sai yace to abin da za a yi shine za a kife su da daddare a kwangiri idan gari ya waye wanda aka gani a saman kwangirin hayaki yana tashi to shine Allah ya dade shi sauran duk sai a kone su kun yadda sai suka ce sun yadda shikenan sai aka tattara dukkan bible din gaba ɗaya sai aka zuba a ƙarƙashin kwangiri gari ya waye sai aka ga na Paul a sama wanda ya ukuntar da Allah din yace Allah uku ne hayaki na tashi shikenan sai aka kama sauran duk sai aka kona ka ce Kirista na addini daidai ku ji tarihin yadda aka yi compiling din Bible din fa. To haka wannan tafiyar ta taho kristoci a takaice, zamani zuwa zamani a zo a canza kaza, zamani zuwa zamani a zo a canza kaza, zamani zuwa zamani a zo a canza kaza, har Allah ya kawo King James na kasar Ingila. King James na kasar Ingila lokacin da ya zo sai ya shawarar a tara mishi pastoci na kasar Ingila baki daya su zo su rubuta mishi Bible mafi inganci. Sai suka hadu suka yi tankade da rairaya suka tace sai suka rubuta wannan shine King James version. Zaka ganshi yanzu King James version. Wannan King James version an fassara shi da Larabci da Turanci da Hausa, an fassara shi a yarurrukan duniya 111. Yarurrukan duniya aka fassara King James version. Wannan King James version din yana karo da sauran Bible duk da suka wuce, saboda ana ganin sauran Bible da suka wuce akwai abubuwa a ciki na rashin ladabi ga Allah da kuma Annabi Isa din. To wai King James version an yi tankade da rairaya ne. A wajejen 1947 sai kristoci sai suka zauna a America. Waɗannan manya-manyan fada da pastoci da manya-manyan su na duniya, waɗannan ainihin Christian scholars, sai suka zauna a ainihin wannan ƙasa ta America, sai suka yi shawara suka ce this Bible is too bad. Wannan Bible banna cikin shi tayi yawa, ya ukuntar da Allah a wurare da dama. Akwai kurakurai na Turanci, akwai kurakurai na aqida, akwai kurakurai na kaza, suka yi abin su na kadi da kansu. Yanzu sai suka bugo the new standard version. Wannan wai shine accepted all over the world, wai shine karbabbe. Amma King James version da sauransu duk Krista wanda yake original to ya san wannan is totally bad, is condemned. To wanne za a dauka kenan? Sannan idan ka je ka dauki New Testament wanda aka buga shekara 10 da suka wuce da New Testament da aka buga yanzu, sai ga da bambanci, duk sun cancanta abubuwa. Sannan dokar da take a cikin Bible din, both Old and the New Testament din baki ɗaya ba sa aiki da ita. Addinin Kirista ya tsine wa duk matar da gashin ta kwaya daya ya bayyana a waje. Mafi yawancin matan kristoci yanzu me suke yi? Suna bayyana gashin su, suna kone gashin su, suna fito da shi sarari. Addinin Kirista ya wajabta a ɗa namiji in janaba ta kama shi wankan janaba. Addinin Kirista ya wajabta a ƴa mace in namiji ya sadu da ita ce wankan janaba. In ba haka ba, Allah ya ce ya tsine musu albarka. Suna yi, ba sa yi. Me ya kawo? Ba sa yin karatu. Shi yasa in kuka zauna ba kwa karatu, wallahi ba dariƙa ba sai kun zama kristoci. Mun gane wannan duk abin da ya halakar da waɗannan ƴan dariƙa kenan. Ka kalle su da kyau ka gani, ba abin da ya halaka su sai asali rashin ainihin karatu. In kuma aka zo karatun ba a fahimtar shi, saboda me? Saboda asbab, wasu dalilai waɗanda suke hana fahimtar karatu. Dalilai da ke hana fahimtar karatu daga cikinsu, ya zama baka san lughal arabiya ba, duk wanda bai san larabci ba har abada ba shi ba fahimtar addinin musulunci yadda ya kamata. Sai dai makale wanda ya san addinin musulunci da larabci, don Allah da kansa ya ce qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin, qur'ani ne ba larabe tsura. Sai ce kuma ba a karkata ba, larabci ne tantagariyar shi ake yi. Duk wanda bai san larabci ba, duk abin da zai magana a cikin addinin musulunci sai an samu kuskure. Sai ka samu karatun ma sai an samu babu legs and structures. Duk sa'an da yazo girma da menene baki ɗaya fa ba zai saka iya karatu ba. Jama'a ka zo ka zauna kana in ina kana gyaran murya kana daga kafada da alkyabba, duk wannan ba zai gyara karatunka ba sai ka je ka koya. Wannan na daga cikin abubuwan da suka sababa bid'a, suka sababa aka kasa fahimta. Sannan kuma sai aljahlu bis sunna, ba a san sunna ba. Rashin sanin sunna ya kasu kashi biyu, ba san ilimi na mustalahil hadis ba. Duk wanda bai san ilimi na mustalahil hadis ba, hadisan ƙarya da tatsuniyoyi zai kawo ya ta karanta mutane, ana gyada kai ana kuka. Ba haka suka yi ta shekaru 60-30 da suka wuce suka yi ta cutar kakannin mu ba. Sai a zo kissa ce ga ta nan shafi guda, duk tatsuniya ce. Sai a zo ana karanta tsofaffi, yayyayi nadi akan turmi yana zaune da kwagirin shi da buta, azzalimi ne da shi da rabran fada duk addinin sa daya. Haka suka yi suka yi ta cutar iyayenmu da kakanninmu, kuma wallahi sai Allah ya musu sakayya har suka kashe musu kwakwalwa. Yadda ko ka zo kana fadar gaskiya kwata-kwata suna ganin wai kai batacce ne, a ce a wane mutum akwai karatu kan amma ai batacce ne. Me yasa? Saboda an riga an lalata kwakwalwar tasu gaba ɗaya. Kwakwalwar tasu wa in yaraw sabilar rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Ko sun ji shiriya ba sa daukar ta cewa shiriya ce, bata suke dauka. In sun ji bata nan ne suke cewa yanzu aka faɗi gaskiya. An fahimci wannan da kyau? to rashin sanin ilimi na musalal hadith yana daga cikin abubuwan da suke kawo bid'a a cikin addinin musulunci. Hadisai za a zo ana karantawa ga sunan an gaje su iyaye da kakanni, ran azumin ku rallayyaku, ku je ku nemi ilimi ko da a birnin Sin. Kai Aliyu ka samu takalmin karfe ka fara yawon neman ilimi sai ka goge shi, wai zai iya goge takalmin karfe? Yaushe manzo Allah zai umarni da wannan? Mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki lokacin da ya halicci huruful hijaiya wai sai ya ce duk ku yi sujuda, kowa sai ya sujuda, sai Alu sai ya ƙi yin sujuda, za ka ce to kai a tsaye za a baka har duniya ta tashi ko kuma sauran ku zauna, wai shi ne ka gan shi a tsaye kam? Yaushe manzo Allah zai faɗi wannan? A gani to duk irin waɗannan tatsuniyoyin aka yi ta karanta iyayenmu da kakanninmu suna ta kuka, wallahi Allah ya isa ba su da rai, amma wallahi mu ne muku Allah ya isa kun cuce su. Duk inda kaga wata musiba da ta faru a ƙasar nan waɗannan malaman bid'a suka haddasa ta, har kiristocin nan da suka zama kiristoci duk sakamakon aikin waɗannan malaman ne. Da sun karantar da addinin musulunci yadda manzon Allah ya zo da shi, yadda dan fodiyo ya jaddada shi a ƙasar nan, da wahala a samu kirista a Najeriya. Ka duba ka gani da wahala a samu kirista a Nijar in ba yanzu daga baya-bayan nan ba. Mun gane wannan? Basu musulmin ma basu karantar da su addini ba, ina za su je su yi wa na wajen Allah? Na wajen ran da ya ƙetaro da kanshi ba kiran shi aka yi ba, babu abin da ka gani ba abin da ka ji, kawai dai ka ga bari ka shiga musuluncin nan. Ran da ka zo za ka musulunta sai ka ba da goro, sai ka ba da kuɗi, sai an dafa tuwo, sai ka ba da rago, sai ka ba da riguna, waye ya ce a yi haka? Duk abin da kuka ci a kan kuka bai wa mutum musulunci kun ci haramun, ranar kiyama Allah sai ya kwaci wannan abu ko ya muku azaba madadin wannan zalunci. Kuma kun kange mutane daga shiga addinin Allah. Mutum zai haji addinin musulunci yana son shiga, amma an kafa wasu ka'idoji sai ga ba zai iya shiga ba. An gane wannan da kyau ko? To wannan a takaice abin da ya shafi jahiltar sunna kenan. Sai kuma rashin sanin matsayin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin shari'ar musulunci. Rashin sanin mecece sunna din, me matsayinta, wani irin mukami take da shi, zai sa ko an kawo maka an ce Allah ya ce, Annabi ya ce, za ka yi watsi da wannan magana, sai ka ɗauki ra'ayin shehunka ko ra'ayin malaminka ko makamancin haka. Amma an ka san me matsayin sunna din, babu yadda za a yi ka fifita maganar wani, ko wane ne shi akan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi dan Umar da yake ya san darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya san matsayin sunnar shi, da ya tashi yana karanto hadisi. Hadisi ne yana nan, Imam Ahmad da Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Annabi yace la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat, mata bayan Allah in za su masallaci dakin Allah kar ku hana su sai dai su fita babu ado babu turare a jikin su, su yi shiga irin ta shari'a. Ibn Umar ya karanto wannan hadisi, sai dan shi ya bude baki yace wallahi inna lanamna'ahunna, wallahi mu sai mun hana su. Sai da Abdullahi dan Umar yace Allah ya tsine ma albarka, Allah ya tsine ma albarka, Allah ya tsine ma albarka. Riwayar Ahmad ita ta bayyana wannan, sai da ya tsine mai albarka sau uku, sannan yace na rantse da Allah har mutu na daina magana da kai, har ya mutu ya daina magana da shi. Wannan sunna kwaya ɗaya ya raddi fa, ina yanzu waɗanda suke raddin dukkan sunnar da ta zo sai sun yi raddinta? In za a ɗauko salafiya irin ta sai Abdullahi ibn Umar, mutane nawa ne ba za a yi magana da su ba? Mutum nawa ne ba za a bi su sallah ba? A suna ahlus sunna din da suke da'awa, amma ana lallabawa ne a hankali har yadda yake mutane za su iya fahimta inda masa gaba. In ba dan haka ba, dan me wannan dan shi ne na cikin shi, ba dan goro ba, ba dan wan shi ba, ba dan kanin shi ba, jinin shi ne halal malak, dan shi mai suna Bilal yayi raddin wannan sunna, yace har abada na daina magana da kai. Riwaya ta ce har ya mutu baya magana da shi, kuma dan shi ne, kuma sahabin Annabi ne, shi kuma tabi'i ne, jikan Umar, wannan kuma dan Umar kenan. Imam Ahmad ya ruwaito hadisi, sahabin Annabi ya ga wani dan wan shi yana daukan tsakuwa yana basusa da ita yana harba ta tsakanin yatsin shi haka, sai ya ce kai ka daina, manzon Allah ya hana. Sai ya ce to, can sai ya sake dauka sai yayi, yace in ce manzon Allah ya hana ka sake, yace wallahi na daina magana da kai. Shikenan suka daina magana har suka mutu. To amma yanzu mutum zai fito ya fada da sunna tantagariyar fada fa, ya bayyana fadan shi karara, kadbadatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, ya bayyana kiyayya shi karara ga sunna, kiyayya da ke zuci kuma tafi wanda ya bayyana fa, wanda ya bayyana a baka fa ta ita kanta ta isa, amma ta zucin tafi haka. Amma sai a ce to babu komai, a ci gaba da bin shi sallah, Allah ya sa ya fahimta, Allah ya sa a gamin mun fahimci wannan abin da fa aka ce kenan. Sai a ce an zafafa, ina ran da aka ce ka ai wannan da ya haka ga ka ai mishi magana, aka ce a ci gaba da bin shi sallah, aka ce an zafafa, an tsananta, an tsaurara, an cika gaba, an raba kan mutane.
ina ranar da aka fito aka ce to tun da ya rabin sunnan manzon Allah kada a sake magana da shi ran nan kuma me za a ce an kashe mun fahimci wannan da kyau wannan kadan cikin abubuwan da suke sabbaba ake kasa fahimtar karatu kenan to haka al'amari ya faru ga kristoci haka al'amari ya zo ya faru ga waɗannan yan dariƙa babu masallacin da zaka je kwata kwata na yan dariƙa ka samu ana karanta tafan dariƙa babu ahlari ishmawi iziya da risala da askari da mukhtasar da mudawwana da muwatta da bulughul maram duk waɗannan ba tafan dariƙa bane ba tafan yan dariƙa bane tafan addinin musulunci ne su zaka samu suna karantawa sai mutun ya sharbo bannan shi a can waje sai an ce duk wanda ya wannan banna ya zama kafiri sai ya fado cikin musulunci ya ce kun ji ina karatun muwatta an kafirta ni kun ji ina la ilaha illallah an kafirta ni a can waje ya ketara kasar waje na musulunci ya wannan sannan da ya ji an ce wanda ya haka kafiri ne sannan sai ya tsalle sai ya dawo ya ce kun ji fa wai sannan ne ya tuna da musulunci an fahimci wannan ko jama'a to wannan abin da ya shafi imani da littafai kenan shi yasa bible wannan da yake ciki su da kansu jarida ta fito daga kasar Ingila ko America ɗayan waɗannan ƙasashe suka ce 50,000 errors in the bible suka ce kurakurai 50,000 a cikin bible sai suka yi amfani da error ba mistake ba kamar bahaushe ya ce kai wannan abu ya munana ɗanyen aiki barna ɗanyen aiki guda 50,000 a cikin bible su da kansu suka bayyana a jarida muna nan da photocopy na jarida din sannan Ahmad Didab ya zo ya littafi shi ma ya bayani akan waɗannan 50,000 errors in the bible to duk da haka suke bauta kuma ba a bude ana karanta musu sai dai a bude musu wurin kissa da falala haka duk sanda kaga shehun dariqa a bude wani jawahirul maani to wani abu zai abin nan wani abu zai nuna mai yace gashi wanda yace la ilaha illallah Allah zai kira mai wani tsuntsu a aljanna wannan tsuntsu yana da baki guda 70,000 kowane tsuntsu zai mishi la ilaha illallah so dubu dubu so dubu abinda ba a karanta mishi kenan duk abinda suke karanta musu kenan mun gane wannan da kyau ko amma za a bude a karanta musu minal mahdi ila al-hadi minal jildati ila al-jilda ba a yi to rashin sanin waɗannan al'amuran duk sai jawo aka fada cikin wannan kurakuran Allah ya kiyaye dan haka Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa yace bai halatta ka daba ga Bible ka ce duk abin da ke cikin nan na yadda da shi ba bai halatta kuma ka daga ka ce duk abin da ke cikin nan ƙarya bane sai ka ce na yadda da abin da Allah ya farko da Annabi Isa mun fahimta ladabin da ake kenan sannan mataki ko abu na hudu ko rukuni na hudu dangane da imani din nan da aka ce shine imani da manzannin Allah dukkan su baki daya ka yadda da su la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna duk abinda Allah ya fadi mun yadda duk manzannin Allah din nan mun yadda da su waye san yawan su Allah kadai ya san yawan su sai anna alqaida alquraniyya taqulu minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka akwai annabawan da an baiwa annabi labari akwai wanda ba a baiwa annabi labari ba shi yasa Allah kadai ya san yawan annabawa Allah kadai ya san yawan manzanni mun gane wannan to dole ka yadda da su idan kana musulmi ka ware annabi daya ka kafirce mishi ko ka yadda da annabi Muhammad ƙarya kake ba ka yadda da shi ba dan lazimin ka yadda da annabi shine ka yadda da dukkan annabawa to yahudawa ba su yadda da kowanne annabi ba sai annabi Musa kristoci sun yadda da annabi Musa da sauran annabawa amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to mu mun yadda da dukkanin annabawa mun yadda da annabi Isa mun yadda da annabi Musa mun yadda da Ibrahim da Zakariya da Idris da Adam da Nuhu duk annabawan Allah baki ɗaya mun yadda da su dan Allah da mu da kristawa zai kira wani ya zo ya imani kenan mu ne zamu kira kristoci mu ce ku zo ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda laifin me aka yi muku manzon da kuka yadda da shi mun yadda da shi manzon da kuke bi mun yadda da shi littafin da Allah ya sauko da manzon ku mun yadda da shi ka'ida ce ma a cikin addinin mu na musulunci duk wanda ya zagi annabi Isa ko ya tuba sai an kashe shi duk wanda ya zagi bible wanda ya zagi ainihin injila ko ya tuba sai an kashe shi to dan Allah me addinin musulunci bai waɗanda ke bin addinin krista ba to su kuma menene suka yi addinin krista musulunci dangane da ainihin girmamawa babu abin da suka yi sai jafa'i pastocin ku tutar ku suke yi ranar lahadi ba sa bude muku Bible ayi karatu sai dai ayi waƙoƙi matan zumunta su yi rawa gaban pasto sannan ayi addu'a sannan a ce za a yaki musulmi a tara gudunmawa a sai bindigogi haka addinin Kirista yake haka annabi Isa yayi annabi Isa an biyo shi za a kashe shi yana zaune a cikin daki yana ji ina almajiran shi ina mabiyan shi yace aje a tada hankali mana yace a wane ne zai fita a kashe shi a madadina ranar kiyama mu zauna aljanna tare aka samu mutum daya fita shi kuma Allah ya dauke shi ta saman daki annabi Isa yana son tashin hankali kenan waɗannan yahudawa ne suka zo za su kashe shi yace a fita a kashe su mana to dan menene sai ku je coci sai a ce ku tara kuɗi za ku sai bindigogi me za a yi wai za a kashe musulmi ha me musulmi suka yi muku mun fahimci wannan da kyau to shi yasa dama Allah madaukakin sarki yake cewa idan ku ba ku kiyaye waɗannan dokoki na Allah ba su sa je su kiyaye kuma su fado muku ba Allah ya ce kowa ya mallaki makami ba musulmi ba su yi ba su sun mallaka mun fahimci wannan da kyau to shi yasa menene aka yi kristoci su zo su zagi annabi Muhammadu su wulakanta alqur'ani to ka'ida da ta faro daga Kano cibiyar musulunci ko duk wanda ya zagi alqur'ani daga yanzu datse wuyan shi za a yi ba za mu saurari dokar gwamnatin tarayya ba ba za mu saurari dokar jaha ba ba ruwanmu da dokar dagaci ba ruwanmu da dokar mai anguwa ba ruwanmu da dokar duk wani wanda yake sarauta a ƙasar nan kowane ne shi sannan duk wani malami fajiri fasiki malam fada babu ruwanmu da dokar shi dokar Allah kawai duk wanda ya zagi annabi ko ya zagi alqur'ani za a je a ciro kan shi ka'ida kenan insha Allah ta'ala mun fahimci wannan da kyau saboda haka duk kristan da zai bude baki ya zagi annabi to ya san da sanin shi duk kristan da zai wulakanta alqur'ani ya san da sanin shi duk isgilancin da zai wa addinin musulunci to ya san da sanin shi musulmi ba sa sauraron dokar kowa sai ta Allah Allah ya shar'anta mana kuma duk wanda ya zage shi ko ya zage alqur'ani ko ya zage annabi ko wani annabi a kashe shi kuma gwamnatin kasar nan in ba dan munafika bace algunguma menene ya sha menene ya damu gwamnati ta kafa doka mana in tana son zaman lafiya akan cewa daga yau duk wanda ya zage addinin wani za a kashe shi mu musulmi mun yadda daga yau duk wanda ya zage addinin wani a kama shi a kashe shi duk wanda ya zage annabin wani a kama shi a kashe shi duk wanda ya zage littafin da Allah ya saukar wani a kama shi a kashe shi mun yadda da wannan dan menene kristan gwamnati ba za ta kafa wannan dokar ba ta amma al'amarin sai zama zalunci ake musulmin da ke cikin gwamnatin ba wakilta kansu suke ba suna wakilta ainihin arna ne a wurin in taro aka zo aka ce kaza kaza game da musulunci sai ce to karfa kuma ta ba mu kadai muke zauna a kasan nan ba kaji shine wakilin su kenan saboda haka musulmi kowa ya mallaki makami duk wanda ya ce mana kule za mu ce mishi cas kuma sai an yake shi ka'ida kenan mu musulunci bai ce mu to ni fada ba amma duk wanda ya tone mu to wallahi zai ga aiki da cikawa ai an tsagule mu a kafancan ai duk wani coci da ya kwana a Zaria kashi 99 bisa 100 sai da aka rushe su duk wani hotel sai da aka gama da shi to wallahi nan gaba mas'alar ta fi karfin coci da hotel rai da rai ne kawai za a yi wallahi ka'ida kenan kawai insha Allah subhanahu wa ta'ala dan haka dukkan manzanni dole sai kai imani da su sannan sai imani da ranar lahira wajibi ne kai imani da ranar lahira mun gane wannan ko me ya ma'anar imani da ranar lahira ka yadda cewa ranar lahira din nan tana nan zuwa amma babu wanda ya santa duk wanda ya ce ranar kaza ga watan kaza za a yi tashin alkiyama kowane ne shi shine makaryaci to sai aka samu 1980s din nan sai aka samu wani pasto ya cika tumbin shi da giya kawai a America sai ya ce ranar kaza ga watan kaza za a yi tashin duniya musulmi har anguwan nan musulmi suna jiran wai wannan ranar da ta zo daidai karfe 3 din nan kowa ya shirya mai biyan bashi ya biya mai neman a yafe mai ya nemi a yafe mai wai za a yi tashin duniya ko shehu ne na musulunci ya faɗi malami a musulunci ya faɗi wannan magana sunan shi Kafiri Zindiki ina kuma ga wanda yake pasto ne yazo ya ce ranar kaza za a yi tashin alkiyama kawai shikenan wai sai mutane wai su girgiza maganar banza jama'a Allah ya kiyaye to imani da ranar lahira kenan kar ka dauki aqida irin ta kafirai cewa to wa kad khalatil qurun min qabli mutane duk sun wuce da can ba a tashe su ba ba a yi tashin duniya ba sai aka yi na yanzu za a fara kar kai wannan wani kafiri ya dauko busasshen kashi yazo ya jefar da shi gaban annabi yace man yuhyil izama wa hiya ramim yanzu wannan kashi da ya bushe haka waye zai tayar da shi ka san annabi Allah ne yake rama mishi Allah yake raddin da kansa sai ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra, Allah madaukakin sarki wanda ya kago halittar wannan ainihin kashi din tun farko shine zai mayar da wannan ainihin kashi ya komo yadda yake. Wa huwa bi kulli shay'in wa huwa bi kulli khalqin alim, Allah masani ne akan kowace halitta. Ma'ana halittar farko ba ta mai wuya ba sai reborn maimaita abu, ai ba zai wahala ba. To na shida shine imani da kaddara, ka yadda cewa kaddara ta alheri ka samu kuɗi ko ka samu ilimi ko ka samu sarauta ko ka samu wani mukami, ka dauka cewa Allah ne ya baka wannan, ba addu'ar malaminka ba, ba sadakar ka da kake yi ba, ba wayanka ba, ba iliminka ba, ba wani abu ba. Kar ka dauki aqida irin ta Karuna, kace inna ma utituhu ala ilmin indi, ai an bani wannan ne saboda wani ilimi da nake da shi, ko kuma ni na san dama Allah zai bani saboda Allah ya san na cancanta. Kar ka dau aqida irin wannan, a'a Allah ne ya baka wannan. Amma malan yayi addu'a, amma wane yayi addu'a, addu'ar malan tayi daidai da abinda Allah ya kaddara ne, amma Allah baya rushe kaddarar shi saboda addu'ar mai addu'a. An fahimci wannan da kyau? To haka duk abin da ya same ka na sharri, kar ka dauka cewa wane ne, duk abin da ya same ka wa an yi maka asiri, ka dauka cewa Allah ne ya yadda, da Allah bai yadda ba ai asiri ba zai kama ka ba, saboda Allah ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah. Yan sihiri, yan rufa'ido, macuta, yan damfara, duk ba za su iya komai ba sai da me, sai da izinin Allah. Mun gane wannan ko? To dole ka yadda da wannan, duk abin da ya same ka mai dadi ne ko mara dadi ne, ko menene ka dauka daga Allah, wannan in ka samu wannan abubuwa a cikin zuciyarka guda shida, bayan waɗancan guda biyar, waɗancan guda biyar sanda ka same su ka zama abin da ake kira musulmi, waɗannan guda shida sanda ka same su ka zama abin da ake kira mu'mini. Mun gane wannan? Ka taka mataki na biyu na musulunci, sai mataki na uku na musulunci shine al-ihsan, kyautata ibada ga Allah. Waɗannan abubuwan duk da aka ce ka yi su baki ɗaya guda goma sha ɗaya ɗin nan, musulunci na da biyar, imani na da shida, sha ɗaya kenan ko? To sai ka kawo wannan ɗin nan shine ihsani, ya zama kana kyautatawa. Me kyautatawa? Kana yin su dan Allah, kamar Allah yana ganinka, don in baka ganin shi yana ganinka, sannan kuma yadda Allah yake. To ka taka makami na ihsani kenan, ka zama cikin al-muhsinina, sai a ce inna Allaha yuhibbul muhsinina. To ka kai tsororuwa kenan a addinin musulunci. Mun gane wannan da kyau? Wanda ya hada waɗannan rukunai 12 a cikin zuciyar shi shine musulmi, shine mu'mini, shine muhsini. Bai halatta gare ka ka kafirtar da shi ba, bai halatta gare ka ka fasikantar da shi ba, sai in yayi wasu abubuwa waɗanda za su hukuntar da cewa shi wannan mutum ya zama kafiri ko ya zama fasiki. Amma in ba haka ba, duk sa'an da ka kafirta shi yana nan a musulmi, mu'mini, muhsini, wannan kalma ta kafirci za ta dawo kanka. Mun gane wannan? Shi yasa duk sanda zaka ce wani kafiri ne, mai aqida kaza kafiri ne, mai aqida kaza zindiki ne, mai aqida kaza munafiki ne, ya zama kana kafirtawa ne ko kana zindikantarwa ne ko fasikantarwa a bisa yadda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ainihin kafirtar ko suka fasikantar ko suka zindikantar, ba da san zuciyarka ba, saboda wani kawai kana kin shi, ya ki shiga cikin kungiyarka ko ya ki shiga cikin dalibanka ko ya ki mara maka baya ko ya ki shigo taranka, taranka ya kara yawa, sai ka ce ya zama kafiri, ya zama fasiki. Duk sanda kai haka ka hallaka saboda ka bi san zuciya. Allah yake afara aita manitta ba'a ilaha o afara aita manitta khaza ilahu hawahu, yanzu nan baka ga wanda ya dauki san zuciyar shi ya zama shi yake bautawa ba. Wa aballahu Allahu ala ilmi, Allah ya batar da shi a bisa ilimi. Ga shi yasa aka ce san zuciya yana turmushe ilimi. Shi yasa karkai mamaki dan malami ya bata, saboda ne da a ce ilimi yana turmushe san zuciya sai ai mamaki. To amma san zuciya takan turmushe ilimi. Abinda ke turmushe san zuciya shine tsoron Allah. Tsoron Allah kuma ai daban, ilimi daban. Mun gane wannan? Ko da yake Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, malamai ne kawai suke jin tsoron Allah. To suwa malamai? Ma'ana waɗanda suka san Allah din. Amma dan ka san ilimi, haka abinda ake kira ilimi na tabi'ar dan adam, wannan ba zai sa ka san zuciya yake aiki akan ka ba. Amma in ka zama muttaqi mai tsoron Allah, babu yadda san zuciya zai zo biyo maka. Mun gane wannan da kyau ko? To bayan kai waɗannan al'amura, ka zama musulmi, ka zama mu'mini, to din ran da aka samu na ƙasa akan wannan abu sai a gwada shi da magwazainin musulunci in ya kai ka zama fasiki sai ka zama in ya kai ka zama munafiki sai ka zama in ya kai ka zama wanda yake kafiri sai ka zama mun gane wannan to idan aka dauko musuluncinka aka gwada shi a bisa ka'idoji na musulunci sai aga cewa musuluncinka dayan abubuwa guda goma zai iya warware maka shi su ne waɗannan abubuwan da ake kira na waqidul islam yanzu su ne za mu yi bayani akan su insha Allahu ta'ala in lokaci ya kure gobe sai mu zo sai mu karasa bayani da sharhi akan su ilam ayyuhal akhul muslim ya kai dan uwa musulmi ka sani anna Allah subhanahu awjaba ala jami'il ibadi dukhula fil islam wattamassuka bihi wal hadara mimma yukhalifuhu Allah madaukakin sarki ya wajabtawa duk wani bawa daga cikin bayin Allah baki daya cewa wajibi ne bayin Allah su shiga addinin musulunci kuma wajibi ne musulmi su riko da musulunci din sa'annan duk abin da ya saba musulunci wajibi ne mutane su rinka taka tsantsan da wannan abu wajibi ne su rinka a hankali da shi saboda me saboda kada ya zo ya wabce musu ainihin imanin su mun gane wannan bayan haka sai malam yace wa ba asa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lidda'wati ila zalika sannan Allah madaukakin sarki ya aiko annabin shi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan ya kirayi mutane su zo su shiga musulunci su zo su riko da addinin musulunci manzon Allah ya tsoratar ya gargadi mutane akan duk abin da ainihin wato zai tunkuɗe musu musuluncin su dan haka wajibi ne sai ka kula da waɗannan abubuwa wa akhbara azza wa jalla anna man ittaba'ahu faqad ihtada Allah ya bada labarin cewa duk wanda ya bi annabi ya shiryu wa man a'raba anhu faqad dhal wanda dai ya kauda kai ya bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mutun ya bata wa hazzara fi ayatin kaseeratin min asbabir ridda wa sa'iri anwa'u shirki wa sa'iri anwa'i shirki wal kufri sa'annan a cikin ayoyi masu yawa Allah madaukakin sarki ya bayyana sabubban da ba su sa musulmi ya zama yayi ridda ya bar addinin musulunci da Allah ya bayyana sauran nau'uka na shirka baki daya duk abin da ya shafi shirka babu abu mafi muni a wurin Allah irin shirka duk sanda tufafi yafi komai haske yafi sauran daukar datti tauhidi yafi komai haske a cikin ainihin rayuwar musulmi shirka tafi komai baki dan haka ko dan yaya nan da nan za ga cewa ainihin bakin shirka din nan yana neman wannan ainihin haske na tauhidi ya bata shi dan haka sai kai a hankali to Allah ya bayanin dukkan shirka da nau'o'in ta a cikin alqur'ani haka duk kafirci Allah ya bayani akai kafircin kristoci kafircin yahudawa kafircin duk wani irin addini wanda ya gabata Allah ya bayyana shirkan mushrikai na da da na yanzu da na qurayshawa da shirkar da ake a garinku da garinmu da kasar makka da madina da shirkar da ake a dukkan bangarorin duniya sai da Allah ya bayyana babu abinda Allah ya rage a cikin alqur'ani saboda qur'ani yana cewa ma farratna fil kitabi min shay babu abinda muka ketare sai da muka bayyana shi a cikin wannan littafi da aka sauka wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zakara al-ulama rahimahumullah fi bab hukm al-murtad fa anna malaman musulunci Allah madaukakin sarki ya ji kansu sun yi bayani a cikin littafan su a cikin babuka dake bayani akan hukuncin wanda ya ridda suka ce annal muslima ka sani da cewa shi musulmi qad yartaddu an dinihi bi anwa'in kaseeratin min an-nawaqid allati tuhillu damahu wa malahu musulmi zai iya yin ridda ya bar addinin shi da nau'uka masu yawa waɗanda suke warware musuluncin shi waɗanda bayan sun warware musuluncin shi kuma za su halatta da jinin shi duk wanda ya ridda ya halatta a sa bindiga a harbe shi ko a sa takobi a dauke kanshi jinin shi ya halatta kenan wa malahu ya halatta dukiyar shi a dauki dukiyar shi a saka a baitul malin musulmi su more ayi musu aiki su ji dadi da ita ya halatta farjin matan shi a kama su aure da zarar an kama mutum akan yayi ridda auren dake tsakanin shi da matar shi fa shikenan ya baci daga wannan lokaci matar shi ta fita daga cikin igiyar auren shi ta zama kuyanga ta musulmai da zarar ta istibra'i da jini daya shikenan wanda rabo ya fada kanshi aka bashi ita zai iya saduwa da ita a wannan lokaci don Allah jama'a abin didda ya halatta jinin mutum abin didda ya halatta dukiyar mutum abin didda ya halatta farjin matar wani dan Allah wannan karamin abu ne to dan Allah shirka karamin aba ce to sai mu tsaya muna sakaci da ita dan me ba ma bincike akan ta dan me ba za mu bayyana ta a kasashen mu mu ma mu samu haske ba sai mu bar kasashen mu kasashen yammacin duniya ga bakar fata, ga bakar zuciya, ga bakar aqida. Rana tana ƙara bugun mu, gashi na ƙara baki, yana ƙara dukunkunewa, fata tana ƙara ainihin duhu. Sannan a ranar alkiyama kuma wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Duk abubuwan da ake yi fa gaba ɗaya Allah yana sanar da su jama'a. Wallahi ba karamin sharri bane ya zama ba ma bayyana mutane abin da ya shafi shirka da bid'a da munafinci da zindiƙanci, kuma shirka din gaba ɗayan fannoninta, kuma abin da ya shafi tauhidi gaba ɗayan fannonin shi, bid'a gaba ɗayan fannoninta, sunna gaba ɗayan fannoni. Dole ne sai an bayyana wa mutane, saboda alƙawari Allah ya ɗauka da malamai da annabawa, yace latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu. Za fa ku bayyana wa mutane babu ɓoyewa. Kun yadda mun yadda, kun yadda mun yadda, kada a saba. Duk baki ɗaya wanda Allah ya kaddara zai zama annabi ko zai zama malami, tun a lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu, sai dai wannan yarjejeniyar da shi, ko ka manta, ko ka tuna, ko kana sana, ko baka sani ba, Allah ya bada labarin haka. Dan me za a zo yanzu a ɓoye gaskiya? Matsafa, ƴan sihiri, masu rufa ido, masu ɓatar da mutane, kowa ya zo ya baje hajar shi. Amma ku ce ba za a baje hajar manzon Allah ba? Kuma ku ce kuna ƙaunar manzon Allah? Wallahi ƙarya ne. Don law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kuma Allah yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Gafara kuke so, kuna son Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah yana da gafara wadda zai danshi kadai ya isa. To dan menene za a zo a ce abin da ya shafi shirka ba za a bayyana mutane ba, sai mu bar mutanen kasashen mu a cikin duhu jama'a? Duk bangarorin duniya, mutanen kasar India, Pakistan, Bangladesh, kasashen Oman, Syria, Yarabawa da sauransu, duk sun fassara littattafai, sun bayyana mutanensu da harsunansu. Amma mu sai zama sai littattafan tatsuniya, sai littattafan soyayya, sai dare 1001, sai littattafan sana'o'in Hausawa, sai littattafan wasan yara, duk waɗannan ne kawai za a bayyana mana? Dan Allah ba abun kunya aka yi ba tun yaushe Bahaushe ya karɓi musulunci. Amma a ce wai sai yanzu ne ake fassara sahihul Bukhari da Hausa? Wai yanzu ake fassara? Har yanzu ma ba a gama ba. Malaman da suke suna nan sun hada kai, su ne manzon Allah hidima a Kano, ana fassara sahihul Bukhari cikin Hausa. Mu wadda an fassara ta, amma har yanzu kitsa a ce guda ta fito. Ina ba ku kaunar Maliku ne ko ƙarya ne dama mazhabancin? Mu wadda ta Imam Malik an fassara ta. Duk wanda yake ba maliki original yana da kuɗi ya zo mu zami jagoranci aje a buga ta. Tana nan sai ai kitsa aka bugo ta haka, ita ma kamar photo start bata bugu da kyau ba. Sai an tayi sai a ce mu ne malikawa, mu ne masu kaunan Maliku. Ƙarya kawai. Mun gane wannan da kyau? A ce sai a wannan ƙarni sannan alqur'ani ya samu aka fassara shi da Hausa? Jama'a ba ai abun kunya ba? Dan tayi sai a ce mu ne musulmi, mu ne ummul qura a musulunci. Ummul halaki dai. Allah ya kiyaye. Saboda haka duk abin da zai halatta, ka kalli ran dan Adam fa. Kisan kai dan gidan Annabi Adamu yayi, sai da Allah ya ladabtar da shi. Saboda zubar da jini da yi. Mala'iku dangane da lokacin da Allah yake zai halicci Annabi Adamu, me suka yi saurin kawo uzuri? Ya Ubangiji, ka zo ka halicci wanda ka halatta, wanda zai ka halicci wanda zai zubar da jini a bayan ƙasa, wanda zai yi kaza, yayi kaza, yayi kaza, suka lissafa duk munanan abubuwa baki ɗaya. Mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka abin da yake daidai shine wajibi ne sai mun bayyana mutanen ƙasar mu abin da ya shafi ainihin tauhidi, abin da ya shafi shirka, abin da ya shafi sunna, abin da ya shafi bid'a. Mala'iku da kansu suka ga girman zubar da jini dinnan, suka ce ka halicci wanda zai zubar da jini a bayan ƙasa. Jini, zubar da jini. Haka ranar da Annabi ya khutuba Arafa, me yace? Yace yau wace rana ce? Suka yi shiru, suka ce sai da muka tsammaci manzon Allah zai kira ta da wata rana. Yace ba yau ne ranar Arafa ba? Muka ce eh. Ai ba yau ne ranar Arafa ko ranar Arafa ko ranar sallah? Asalin abin ya asalin abin ya kubanta mun. Wani gari muke ciki? Suka ce sai muka yi shiru, sai da muka tsammaci zai canza garin suna. Sai ce ba Makka muke ciki ba? Suka ce eh. A wani wata? Suka yi shiru, suka ce sai da muka tsammaci zai kira watan da wani suna ba nashi ba. Sai ce ba watan Allah bane wannan watan Zulhijja? Suka ce eh. Yace to ku sani, kamar yadda wannan ranar ta yau take da alfarma, take da daraja, wannan garin yake da daraja, wannan ainihin wato watan yake da daraja, to haka jininku da dukiyarku suke haramun ku taba su ga junanku. To amma kaga duk da wannan gargadi shari'ar musulunci tazo ta halattar da a kashe mutum dukiyar shi halal ne, farjin matar shi halal ne, ya kamata ka binciki wannan abu me yasa. To sai a ce maka wannan abu shine rashin tauhidi, shirka ce ta jawo haka. To shirka karama aba ce jama'a. Saboda haka malaman makaranta da ke karantar da yara, da malaman da ke karantar da mata, da malaman da ke karantar da maza, abu mafi girma a wurin ku da za ku yi jama'a bayani shine tauhidi da shirka, bid'a, sunna, nifaka, zindikanci, imani. Dan wannan shine in ka je in ya haye to duk abin da zai biyo baya yana da sauki. In aka samu damage a wannan ba za a binciki sauran ba. Kamar yadda a wajen ibadat in aka samu sallah ta gyaru shikenan komai ya gyaru, aka samu sallah ta baci komai ya baci. Mun fahimci wannan da kyau ko? Har masu wa'azozi duk a ba a baiwa matsala aqida muhimmanci tafi rashin karantar da aqida ta salaf, aqida salafiyya, aqida ahlus sunna wal jamaa, shi ya jawo shi a ta samu wurin zama a Najeriya. Sai aka tare ana karantar da risala, tare da cewa da a ce ana fahimtar karatun da ke risalan nan fa, wannan shimfidan nan ta risala, wannan aqida ta salaf ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, wallahi da ana fahimtar ta da wahala ka karbi shi'a in ka fahimci wannan. Dan duk abin da ya shafi haƙƙin Allah da na manzon Allah da na sahabbai, ai ya bayyana gurgurda yadda zai iya. Yace muna son sahabban manzon Allah, muna girmama su, ba ma ku tsakai cikin al'amuran su, muna kame baki game da duk abin da ya same su a wancan zamani. Bai faɗa haka ba? Dan me zaka zo kana zagin sayyidina Abubakar da Umar da Muawiya da Aisha da Hafsa yanzu? Dan me za a zo ane wa Mughira ibn Shu'ba Qazafi? Dan menene za a zo a kafirtar da dukkan sahabbai a ce sai wasu ƙwaya uku? Dan me za a fasikantar da sahabbai? Dan me za a ce Abubakar ya kwace kaza, ya kwace kaza, Abubakar ya cuci Aisha, ya cuci Fatima, ya cuci Aliyu, sun yi kaza? Dan me za a yi haka? Ba a karantar da mutane aqida ta salaf ba. Kullum mun ce muku ba a fahimta karatu a kasan nan, sai a ce wai mun yaushe muka karatu, har mun rena karatun da aka yi, fahimtar ne da ba a yi. In ba dan ba a fahimtar karatu ba, ya aka yi duk waɗannan abubuwan da muke faɗi? Muna ɗauko su cikin Alƙur'ani ne, da cikin Sahihul Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta da Masanid. Ba sababbin littafai muka zo da su ba. Babu wani littafi da muke karanta muku wanda ya zama sabo, dukkan littafai ne na salaf. Wani ma in an saka karatun littafi na kakan shi yake jawowa ya zo a karanta, dan me ba a karanta waɗannan littafan shekaru da suka wuce ba? To dan Allah za a yi mamaki mutane sun bata? Abinda za a yi mamaki shine in ma ba a samu mutanen nan sun bata ba, domin dukkan wasu lawazin da za su sa mutane su bata sun gama cika a kasan nan. Mun gane wannan da kyau? Kamar daki ne a kulle kofar dakin gaba ɗaya, duk inda ruwa zai malala ya fita waje a kulle, sai a saki tiyo na famfo a cikin wannan daki a kulle shi kawai. Daki ginin kasa, duk sharuɗan rushewa ba a gama cikawa dakin ba. In aka zo bayan shekara ɗaya aka ga famfon nan yana zuba a dakin nan bai rushe ba, ba za a yi mamaki ba? To dukkan arkanu na balala an gama hada su a kasan nan, da shirka, da bid'a, da kafirci, da bid'a, duk an gama hada su. To in mutane ba su bata ba, sai a yi mamaki ba? To da suka bata ɗin shi yasa yanzu ba a mamaki, sai ake kokarin a ga cewa sun dawo kan hanya. Allah ya shiryar da mu. Sai malam yace wannan duk bayani na waqidul islam da muke karantawa daga littafin al-aqidatus sahiha wa nawaqidul islam na al-sheikh Allamatul Jazira al-walidul kabir al-sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, shi ma ya dauko ne daga cikin littafin Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan ku ji Muhammad ibn Abdul Wahhab din da ake kyamatar da mutane, kun ji fa abubuwan da yake fadi? Zaka zo kuma ka ji nawaqidul islam din gaba ɗayan su sun zo ne a karkashin qala Allahu qala rasuluhu kala sahabatu laysa bitamwihi. Mun ga wannan cewa ba ai kaza kaza kaza, sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce, wai laifin da aka yi mutane kenan? Dan ba a ce wai kala shehu radiyallahu anhu, ai kala shehu ta riga ta mutu wannan, an yi kala al-imamu kala shekh, duk baki dai waɗannan sun mutu. Dan ba ilimi bane. Menene ilimi? Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqihi. Wannan shine ilimi. Allah ya ce annabi ya ce, ba laifi a ce sahabi ya ce kaza in bai saba wa annabi ba, don annabi shine uwa uba baki daya a cikin halitta sallallahu alaihi wa sallam. Yace to abubuwan da suke ainihin wato halattar da jinin mutum da dukiyar shi, wa yakunu biha kharijan anil islam, kuma in yi waɗannan abubuwa ya zama ya fita daga musulunci. To waɗannan abubuwa duk malamai sun bayyana. Wa min akhbariha wa aktsariha wuqu'an asharatu nawaqid, yace abubuwan da ke sa mutum ya ridda suna da yawa, amma waɗanda suka fi hadari, suka fi yawan faruwa a cikin mutane, to abubuwa ne guda goma, sai kowa ya bude kunnan shi da kyau ya saurari waɗannan abubuwa guda goma waɗanda su suka fi hadari, su suka fi saurin faruwa, kuma su ne waɗanda ke warware musuluncin mutum. Duk sa'an da rigarka take fas, ta sha bula, ta sha oho, ta sha guga, duk sa'an da ka hangi tazara tsakaninka da yaro yana wasan kwata, yanzu nan zaka fara daga mishi hannu, kai kai hankali. Duk sanda kake musulunci, waɗannan kamar yadda muka tsara din nan cewa musulunci yana da ainihin wato ka'idoji guda uku: al-islamu, al-imanu, al-ihsan. To ka ji tsoron waɗannan abubuwa guda goma, kuma dan su ne makiyanka. Ko mawaki ne yace, yace bid'a kishiyar sunna. To shirka kishiyar tauhidi kenan. Allah ya kiyaye. To yace yace nadhkuru halaka fima yali ala sabilil ijaz litahzara litahzaraha, yace ga su zamu ga maka waɗannan abubuwa guda goma dan ka kiyaye su. Wa tuhazziru minha ghayraka, kuma ka tsoratar da wani wanda ba kai ba, kai ka kiyaye su, kuma ka tsoratar kai wa'azi da su. Shi yasa muke gaya muku duk waɗannan abubuwa muna faɗi a yanzu. Allah yana shedawa, mutane suna ji, kasad na dauka. Ko nan da shekara 100 Allah ya raya mu, za a samu cewa ai an faɗa, ai Allah ya bar duniyar nan, za a samu cewa ai an faɗa. Ko muna ƙasa za a ce ai an faɗa, ba ku da uzuri. Shekara 30 da suka wuce me yiwa iyayenmu da kakanninmu suna da uzuri, me yiwa tunda an boye ba a gaya musu ba. Amma yanzu kai kana da uzuri? In a cikin masallaci ake ta iyawa kace ai kai kaza, an sa lasifika ta je har cikin kwakwalwarka ta biyu, kana jin komai baki daya, da harshenka ake faɗi ba da turanci ba, ba da larabci ba, duk yaran da kake da shi yau akwai wanda zai bayyana maka addinin da manzon Allah ya zo da shi. To me yana ka bi? Kana da uzuri? Ba ka da uzuri. Shine Allamatul Jazira yake cewa mun faɗa ne dan ka guje su, kuma ka tsoratar da wasu. Raja'a salamati wal afiya, saboda ana fatan a kubuta a kuma samu lafiya daga gare su, dan a samu kiyayuwa minha daga gare su. Ma tawbihatin qalila tuzkaru ba'daha, sa'annan kuma bayan an faɗi waɗannan abubuwa guda goma masu warware musulunci, za a faɗi wasu sharhi waɗanda za su ƙara bayyana waɗannan abubuwa dan su zama sun fito salari gare ka. Dan haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sauran bayanai akan waɗannan nawaqidul Islam al-ashara.